أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 23 ga watan Shawwal, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya daidai da 23 ga watan Mai shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami adillatil ahkam, muna cikin kitabu tahara. A karatun da ya gabata mun kare magana akan babu tayammum, babin da yake magana akan taimama, wanda yau insha Allah za mu tashi akan babul haidi, babin da zai magana akan haila. Wato shi jinin haila wani jini ne wanda yake zuwa wa mace bayan ta kai shekarun da wato za ce ta balaga kenan. Idan ta fara wannan jini, daga wannan lokaci za ce to balaga ya zo mata. To wannan jini yana zuwa wa mace, idan ya zo mata to daga wannan lokaci ta zama balagaggiya, kuma ya zama wajibi a kanta, kuma yana da ahwal nasa, yana da yadda yake, da yadda yake zuwa, da yadda ya kamata mace ta yi idan ya zo mata, yaya za ta kasance idan tana cikin yinsa, bayan ya tafi yaya za ta kasance. To duka wannan babi zai mana wannan bayani. Ana Aisha ta radiyallahu anha qalat, inna Fatimata bintu Abi Hubaysh kanat tustahadu, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswad yuraf, فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحاكم واستنكره أبو حاتم. وأن حديثاً أن سامي شدعا سيدنا عائشة رضي الله عنها الله كرمته قالت تاتي إن فاطمة بنت أبي هبيش، lallai Fatimatu yar Abi Hubaishin kanat tustahadu, ta kasance tana yin jinin istihala. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi tsiyara mai cala sabbata gare shi yace, inna damal haidi damun aswad, lallai jinin haila jini ne baki, yu'raf, wanda an riga an san shi. Fa idza kana zalika, idan hakan ya kasance fa amsiki minas salati, to ki kame daga yin sallah. Fa idza kana al-akharu, idan kuma wanin sa ne, fa tawaddai ki alwala wa salli ki sallah. Rawahu Abu Dauda ne rawaito shi, wan Nasa'i da Imam an-Nasa'i, wa sahu Ibn Hibban ya inganta shi, wal Hakim da Hakim, wastankarahu Abu Hatim, amma Abu Hatim yayi inkarin sa, ya soke shi wannan hadisi. To wannan hadisin Abu Hatim an ce ya soke shi. Zamu fara da maganar sukan nasa da yayi, saboda a cikin ruwayan hadisin akwai wani mutum da ake ce masa Adi ibn Sabit. Shi Adi ibn Sabitin ya ji hadisin daga babansa kuma ya ji daga kakansa. To shi kakansa na ba san shi ba. Dalilin haka malaman hadisi suka ce to akwai, shi Abu Hatim yace akwai magana cikin wannan hadisi din. To saboda haka yasa yayi inkarin sa. to amma sauran duba su yin karin hadisin ba suna gani yana na kan yadda yake to a cikin wannan hadisi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina fatimatu bintu abi hubaishin tazo wajen sa take ce masa ta kasance tana yin jinin haila ko kuma jinin istihala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata lalle shi jinin haila jini ne wanda an riga an san shi baki ne kuma an san shi to idan yazo shi to ki kame daga yin sallah amma idan ne yazo wanda ba shi ba to ki alola sannan ki sallah to saboda haka abu na farko shine akwai jinin haila akwai jinin istihada jinin haila shine jinin da zai zo baki ne kuma yana wari zai fita shi kuma jinin istihada za a ganshi marar kauri ne kuma ja ne haka zai ta zuba jinin ciwo kenan to saboda haka dole mace ta kasance za ta iya bambance wannan jinin na haila ne wannan kuma jinin na istihada ne na ciwo ne sai ta iya bambance shi to saboda haka malamai suka ce ita mace a wannan hadisin zamu gane cewa an haramta mata ta yi sallah mutuka tana jinin jinin haila in tana jinin haila to ba za ta yi sallah ba to nan babu wani malamin da ya sabani a ciki bil ijma malaman sun yi ijma'i akan cewa in dai mace tana jinin haila to ba za ta yi sallah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace famsiki min salati ki kame daga sallah ba za ki ba to amma in jinin istihada ne fa jinin ciwo ne to nan kan za ta yi sallah kenan saboda jinin nan ba na haila bane na ciwo ne yaya ake yi a gane jinin haila da jinin istihada jinin haila idan ya zo za a ganshi sakhinun yana da kauri sannan da baki-baki a jikinsa sannan yana da wari shi kuma jinin istihada za a ganshi raqiqun ne kuma ahmar jaje-jaje ne kuma marar kauri haka zai ta zuba shi jinin ciwo kenan to saboda haka ita mace mai jinin ciwon nan tana da wasu halaye tana da wasu ahwal da take fadawa ciki na farko dai ana so ta zama mumayyaza wanda take iya bambance wannan jinin na haila ne wannan jinin kuma na istihala ne na ciwo ne ta iya gane su gane waɗannan jini guda biyun wannan jinin na haila ne wannan kuma na istihada ne taya za ta iya bambancewa saboda ga yanda aka fara mata jinin haila ga yadda yake baki ne yana da wari yana da kauri jinin istihada kuma ga yadda yake marar kauri ne yana da jaja-jaja kuma baya wari kamar jinin haila halin ta dai kenan hali na biyu ta kasance mu'tada tana da al'adanta da take yi idan mace ta riga ta saba yin jinin haila yana zuwa mata yi kwanakin da yake yi to kaga wannan ita mu'tada ce ta san al'adanta ta san kwana nawa yake zuwa yi to saboda haka idan ya wuce wannan kwanakin to ta san ba shi bane kenan ta san ba shi bane sannan ana so a ce ta hada al'adanta ta san al'adan jininta kuma za ta iya tamyizi za ta iya rarrabewa cewar wannan jinin in a tana al'ada wato yadda yake zuwa mata gashi nan kwana kaza yake yi sannan tunda ya zama haka kuma to ba shi bane sannan tana iya bambance sabanin da yake cikin jinin haila da jinin ciwo to akwai mace da kuma ita ta kasance bata san al'adanta ba sannan kuma ba za ta yi tamyizi ba ba za ta yi rarrabewa ta gane cewa wannan jinin haila ne wannan jinin ciwo bane ba ba za ta iya ganewa ba duka biyu misali a ce jinin ta nan gaba ɗayan sa launin sa guda ɗaya ne da launin jinin hailanta da launin jinin ciwon ta jinin istihadan ta duk jinin guda ɗaya ne ba za ta iya tamyizi ba to a wannan ahwal na matan da muka lissafa yanzu malamai sun yi magana a ciki mace na farko wanda take iya tamyizi take iya rarrabewa za ta gane jinin haila ta gane jinin istihada da wanda take da al'ada ta san al'adanta ta san kwana nawa yake yi in ya tafi ta san wannan da wanda take
iya hada al'adanta da kuma rarrabewa din zata iya rarrabewa zata gane cewa yanzu al'adanta take yi zata gane cewa yanzu ba al'adanta bane sannan kuma zata gane sabanin da yake tsakanin su akwai mace da sana da wannan akwai kuma wanda ita bata san al'adanta ba wato jini halin yazo kwanan nan yake bata sani ba balle ta iya rarrabe shi ta ce wannan na haila ne wannan na ciwo ne kawai tana gani su jini guda ɗaya ne to waɗannan matan yaya za su kasance idan yana wasu na da waɗannan halaye Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce abun lura a ciki shine ta iya rarrabe jinin haila da jinin istihada ta iya rarrabewa sannan kuma ta san al'adanta ta san cewar ga wannan jinin haila ne wannan jinin istihada ne ta san wannan to idan kuma jinin ya haɗe mata in jinin ya haɗe mata ba ba za ta iya gane cewar yanzu wannan jinin da yake zuwa a jikinta jinin haila bane ba bata san al'adanta ba in jinin hailanta ya zo yana yin kwana shida ko kwana bakwai bata san wannan ba duk bata sani ba to ya za a yi a nan wajen sai ya ce abinda za a yi a wannan wajen inji Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce abinda za a yi shine abinda za a fara gabatarwa shine tamyizin nan rarrabewa shine matsayi na farko ya za a yi ta gane cewa yanzu wannan jinin na haila ne sannan wannan jinin kuma na ciyo ne ya za a yi ta gane ba za a dogara da maganar al'adanta ba ba za a dogara da maganar al'adanta ba kar ta ce aini jinin haila na ya saba idan yazo zai yi kwana shida ne ko zai yi kwana bakwai saboda haka kawai yanzu kwana shidan nan ko kwana bakwai din nan kawai jinin haila ne yanzu wanda ba shi ba kawai jinin ciyo ne abinda ake nema shi a bayyana Imam Shafi'i shine ya zama ta iya rarrabe jinin haila da jinin ciyo ta iya rarraba kowanne saboda ba mamaki bane in ta dogara da cewa ita ta san haila ta kwana shida yake ko kwana bakwai ta dogara da wannan sai ya zo ya kare kuma watakila ai hailan bai gama karewa ba ta gina akan cewa haila ne ai akan istihada ne tun ya riga ya kwana shidan sa ko kwana bakwai din sa kuma alhali haila ne ba istihada bane to abin da ake nema dai a wajen yace ya zama za ta iya rarrabewa shi ake so ba al'adanta ba a wajen shi Imam Shafi'i wata ruwaya kuma har yanzu daga Imam Shafi'i din da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce al'ada ake gabatarwa akan rarrabewa kawai al'adanta kwana nawa yake yi injini ya zo mata yana yin kwana shida ko yana yin kwana bakwai ta gina akan wannan kawai bayan nan injini ya ci gaba da zuwa kawai ba shi bane ba na haila bane na ciwo ne saboda haka Imam Ahmad da Auza'i suka ce haka za a yi amma Imam Malik a wajensa ya ce ba za a lura da al'ada kawai ba a ce ai gashi yanda ta saba yi kwana shida ne ko kwana bakwai ne saboda haka kawai jinin haila ne yace ba za a dada wannan ba dole za a yi aiki da rarrabe wannan ya za a yi ga jinin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ba da cewar ga kalan jinin haila baki ne yana da wari yana da kauri jinin istihada kuma bashi da warin nan bashi da kaurin nan to ya za a yi rarrabewa saboda haka indai Imam Malik yace indai ba za ta iya rarrabewa ba za ta gane cewar wannan jinin shine jinin haila ba wannan jinin kuma shine jinin ciyo ba to kawai ko al'adanta ya zo ya wuce kawai ba za ta bar sallah ba sai ta yi sallah kawai ba za ta bari ba saboda in aka ce ta bar sallah zata bar sallah tana tsammanin jinin haila ne alhali jinin ciyo ne kaga ta zauna bata sallah ita wai tana haila ko ba haila take yi ba jinin ciyo ne a jikinta saboda haka ba zata bar sallah ba yace sai ta ci gaba da yi kawai amma Imam Abu Hanifa da Sufyanu Sauri suka ce abin lura a cikin shine al'adanta kawai abin da za a lura shi jinin haila idan yazo mata kwana nawa yake kwana 6 yake ko kwana 7 yake to in ya wuce kwana 7 din nan kuma jinin yana nan to ba shi bane kawai jinin ciyo ne tayi wanka tayi sallah ta ci gaba da sallanta yace to idan ko bata iya rarrabewa bata gane wannan jinin na haila ne wannan jinin na ciyo ne to kawai za ta kirga kwanakin da jinin haila yake mata kwana 6 ko kwana 7 din nan daga nan kawai sai tayi wanka sai tayi ta sallah to abin da ake so da a fara mana nan shine mace da ta fara yin jini ana so ta iya rarrabe jinin haila da jinin ciyo jinin haila a yawancin mata idan yazo baya wuce kwana 6 ko kwana 7 amma a mazhabinmu na Imam Malik yace gama tsayin sa kwana 15 ne idan ya wuce kwana 15 to ba shi bane sannan musulunci ya faɗa gashi nan gaban makaranta hadisin nan yanzu cewa jinin haila ga yanayin yadda yake saboda haka mata suna cikin fitina har mu ma mazan muna ciki dan ai kana da iyalai dole zaka koya musu ya aiki ya za su yi amfani da shi to saboda haka dole ka gane ka iya ganar da su dole ne ki gane cewa wannan jinin da yazo shi jinin haila ne ba a sallah ba a azumi ba a saduwa da miji in yana nan wannan jinin sannan kwana nawa zai yi in ya gama kwanakin sa idan wani yazo ga kalansa kuma baki ne mai kauri ne mai wari ne to bayan kwana 6 nan da kika saba yin haila sai bai tsaya ba sai ya ci gaba to sai ki duba ki gani shin shine wannan jinin ko kuma ya canja idan ya canja to ba shi bane in kika zauna baki a sallah baki fada cikin bala'i saboda jinin ciwo ne ba zaran da zai daina zuwa ba shi zai ci gaba da zuwan sa kawai to saboda haka anan abin da ake faɗa mana shine mace ta iya gane cewa ga yanda jinin haila yake sannan ga yanda jinin ciwo yake akwai wanda ita bata yin jinin ciwon kwata kwata akwai kuma wanda tana nan tana yin sa kullun tana tare da shi to saboda haka dole ta iya rarrabe abin da yake tsakanin su wa fi hadisi Asma bint Umaisin inda Abi Dauda لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فإذا رأت سفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك وفي حديث أسماء بنت أميس a cikin hadisin sayyidina Asma bint Umaisin inda Abi Dauda a wajen Abi Dauda yace litajlis fi markani yace ta zauna a cikin ƙwarya zamu ce ko kwano haka dai abinda za ta iya shiga ciki ta zuba ruwa a ciki ta zauna a ciki fa idza ra'at sufratun fawqa al-ma'i idan ta ga fatsi fatsi a saman wannan ruwa din fataghtasilu lizuhri wal asri guslan wahidan sai tayi wanka ma'a zahar da al'asar wanka guda daya wataghtasilu lil maghribi wal isha'i guslan wahidan sai tayi wanka wa mangariba da isha wanka guda daya wataghtasilu lil fajri sai tayi wanka kuma wa sallan asuba wanka watatawadda fi ma bayna zalika sai tana yin alwala abin da yake tsakanin haka to wannan hadisin ana gaya mana cewa sayyidina Asma bint Umaisin ta zo ta yi tambaya wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan mace wanda take yin jini mace da take yin jini jinin nan kuma ya zo bashi iyaka yana ta zuwa ya za a yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda za a yi shine ta samu markan ta samu wani abun zama kamar a ce wani baho yanzu ta samu wani baho haka nan ta zuba ruwa a ciki sai ta shiga ta zauna a ciki wani abu ne zai za ta iya shiga cikinsa kuma da ruwa a cikinsa idan ta zauna a cikinsa kaga za wannan jinin da yake jikin nata zai shiga cikin wannan ruwa. To daga lokacin in ta tashi za ta ga irin yanda ya zama. To idan yayi kala, yayi wani kalan fatsi-fatsi, ya nuna wani kalan fatsi-fatsi shi wannan jinin, yayi sama, to jinin istihada ne, ba jinin haila bane ba, ba jinin haila bane. To abinda za ta yi anan sai ta yi wanka, jini ya riga zauna na tare da ita kowane lokaci, saboda haka sai ta yi wanka. Wankan nan da za ta yi jam'i ne, amma jam'in suri za ta yi, wato ma'ana za ta zauna in lokacin sallar azhar ya yi, ba za ta yi sallar azhar ba, sai lokacin ya yi kusan fita, sai ta tashi sai ta je ta yi wanka, irin wankan hailan da aka sani, irin wankan janaban nan za ta yi. Ta yi wanka, in ta yi wanka, in ta fito sai ta yi azhar, tana yin azhar sai ta yi la'asar, tana idan da azhar dama lokacin la'asar ya yi wanka guda ɗaya, shikenan ta gama. Saboda ta cikin jini take kullum, wannan jinin ciwon yana nan tana fama da shi. Sannan kuma sai ta yi wanka lokacin da mangariba ta yi, an riga an yi mangariba, isha ta matso, ƙarshen lokacin mangariba, an shiga lokacin rarrura na mangariba, lokacin isha kuma zai fara, sai ta yi wanka a lokacin. In ta yi wanka sai ta zo ta yi mangariba, tana idan da mangariba sai ta yi isha. In ta tashi da daddare sai ta yi wanka kafin alfijir ya keto ta yi sallah asubahi, tana yin alwala duk a wani abun da ke tsakanin wannan wurare. To anan malamai sun yi magana sosai, shin macen da take jinin ciyo ba jinin haila ba? An riga mun san mai jinin haila ka, mai jinin haila ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, ba za ta sadu da mijinta ba, ba za ta yi komai ba, mun san wannan. To mai istihada kuma ita ya ina matsayin ta yake? Yanzu yanda hadisin nan yace hakan za ta zauna kullum sai ta yi wanka in za ta yi sallah azhar da al'asar, sannan sai ta yi wanka in za ta yi magariba da isha'i, sannan sai ta yi wanka in za ta yi sallah asubahi, ko yaya? Kaga aiki ya samu ko? To saboda haka anan malamai sun yi magana, wasu malaman suka ce a'a, ba za ta yi wanka ba a tsakanin waɗannan salloli, ba za ta yi wanka ba. Duk da akwai wani hadisin ina ga ko mun karanta shi a baya, cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma na anan da mana ga za su kawo shi, cewar tana yin wanka yayin kowane sallah, kowace sallah idan za ta yi sai ta yi wanka kafin ta yi. Yana nan ne ba. To saboda haka malaman suka yi sabani, wasu suka ce a'a, ba za ta yi wanka ba, saboda haka bai wajaba akan mai jinin ciyo ba ta yi wanka. Imam Malik ya ce ba za ta yi wanka ba, da jamhur na malamai suka ce a'a, akan mai za ta yi wanka, in dai sai ta yi wanka aiki ya same ta. Kuma ga hadisin da muka karanta daga farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kame yin sallah ko, fa idza kana al-akhar fa tawaddi wa salli, idan ɗayan ne kuma wane ne ɗayan, jinin ciyo in shi ne, saboda haka ta yi alola ta yi sallah, ba ta yi wanka ta yi sallah ba. Sai suka dogara da wannan, suka ce saboda haka ba za ta yi wanka ba, kawai in ta yi alolanta sai ta yi sallah, ga jini yana nan dai amma jinin na ciyo ne. Imam Malik ya tafi akan haka. Imam Shafi'i ya ce babu makawa, in Allah ya yarda, wankan da ita wannan matar ta faɗa cikin wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi wanka, to wankan nan na tadawwu'i ne, ba na wajibi ba ne, kawai neman tsarkaka ne, saboda tana cikin jini, tana cikin jini, ta dan yi wankan wata girjini zai dan tsaya a dan wannan lokacin, ta zama kamar ta dan tsarkaka dai sai ta yi sallolinta, saboda a cikin jini take. Saboda haka wanka ne na tadawwu'i, na neman lada, ba wai na umurni bane cewa dole kowa sai yayi wanka ba. Sannan ya wajaba ta yi alola, ai ta yi wanka a yayin kowane sallah? To shi ne magana da za mu yi a gaba nan. Ma wasu suka ce bai wajaba ba, kamar Imam Malik da muke bin masabansa cewar bai wajaba ba,
to saboda haka wannan hadisin da muka karanta yanzu wasu malamai suna ganin za a aiki da shi cewa duk mace da take jinin ciyo sai ta yi wanka sai tana yin jam'u suri tana hada sallolin azhar da al'asar lokacin azhar ya kare na al'asar bai shigo ba sai ta yi wanka sai ta yi sallah lokacin magariba ya gama tafiya na isha bai shigo ba sai ta yi wanka ta yi magariba sai ta yi isha lokacin asuba ya matso sai ta yi wanka ta yi sallan asubahi amma dai mazan Imam Malik sun tafi akan cewa in jinin ciyo take yi abinda za ta yi kawai shi ta yi alola a kowane sallah duk sallar da za ta yi alola kafin ta yi saboda wannan jinin ba saran da zai ta yi ba yana nan kullum kaga saboda haka mata su dage su gane wancin wancan jinin da wannan jinin jinin haila da kuma jinin ciyo ba mu mamaki bane jinin hailan ya kare na ciwon ne kina zaune baki a sallah baki a komi in ga kin shiga fitina baki a sallah baki a komi kuma ba jinin hailan bane ba saboda haka gane wannan yana da muhimmanci wa an hamnat bintu jashin qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan shadidatan fatitu annabiy sallallahu alaihi wasallama astabtihi فقال انما هي رقضه من الشيطان فتحيضي سته ايام او سبعه ثم اغتسلي فاذا استنقت فصلي 24 او 23 وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تهيد النساء فان قويت ألا أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي هنا تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه احمد والاربع الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وان حمنه بنت جاشن دغه حمنه سيدنا حمنه ار جاشن الله دديت قال تاتي كنت استحاض نا كسنتي ina yin jinin haila haidatan haila kabiratan mai girma shadidatan mai tsanani haila sosai nake fatitu nabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen annabi tsaya da mishi Allah sabbata gare shi asabtihi ina neman fatawa a wajensa fa kala sai yace inna ma hiya raqdatun min ash-shaytan lalle wannan abun wani wasa ne da shedan da shedan ne yake wasa da ke wani abu ne da shedan yake zuwa yake buga miki wasan shedan ne fatahiyidi sitata ayyam saboda haka ki hailanki kwana shida aw sab'a ko kwana bakwai sun maktasili sannan sai ki wanka fa idan stanqat idan kika tsarkaka fa salli 24 to ki salla sallan kwana 24 aw 23 ko kuma sallan kwana 23 ko su miki azumi wa salli ki salla fa inna zalika yujzuiki lalle hakan yayi sai miki ah wa kadhalika hakan nan faf'ali kama tahidun nisa ki aikata kamar yadda mata suke hailan su fa in qawiyat ala an tu'akkiri zuhra idan kina ganin kina da karfin ikon da zaki iya sai ki jinkirta azhar wato ajli al'asra sai ki gaggauta al'asar kuma summa taktasili hina tutihirina sai ki wanka yayin da kika zakaka wa tusallina adh-dhuhra wal 'asra jami'an sai ki sallaci sallan azhar da al'asar tare suma tu'akhirina al-maghriba sai ki jinkirta maghriba wa tu'ajjilina al-isha sai ki gaggauta isha suma taktasilina daga nan sai ki wanka wa tajma'ina baina as-salataini sai ki jami'in waɗannan salloli guda biyu maghriba da isha'i kenan fab aliki aikata idan kina da karfi karatu yana cin abako fa in quyat ala an tuakidi in kina da karfin da zaki iya jinkirta azhar kuma ki gaggauta al'asar sannan ki wanka lokacin da kika zarkaka sai ki sallaci azhar da al'asar din tare ko kuma ki jinkirta maghriba
ki gaggauta isha sai ki wanka sai ki hada su saboda haka fab aliki aika ta haka in zaki iya wa tatasilina ma'asuhi wa tusallin sai ki wanka saboda sallan asubahi sannan ki sallah kare sai yace wa huwa ajabul amrayn ilayya wannan al'amarin shine yafi bada mamaki a wuri na shine yafi burge ni yin haka din rawahu ahmad imamu ahmad ne ruwan hadisi wal arba'a illa nasa'i da malaman hadisi guda hudun nan banda nasa'i wa sahahu tirmizi tirmizi ya inganta shi wa hasanahu al-bukhari bukhari ma ya kyautata wannan hadisi to wadannan hadisan ne duka bayanin da suke mana dai akan maganan jinin hailan ne da kuma jinin istihada kaga anan ma dai ana maganan yadda mai jinin haila za ta yi ko kuma mai jinin istihada za ta yi saboda ita nan ta ce ya rasulullah ina yin haila amma hailan mai tsanani nake mai yawa kuma jinin ne zai ta zuwa babu kangaro ta ko ina ta zuwa ta kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan shedan ne kawai ai shedan ne yake zuwa ya miki wannan abu saboda haka so yake yayi wasa da ke ya raba ki da ibada sai ya zauna a jikinki ke da zaki haila na kwana 6 ko 7 sai ki wata 3 kina jini kullu kullun yana nan kamar famfo haka zai ta zuwa a gagara ganewa kaga in babu karatu kawai sai a gina wa jinin haila take kaga ko ba shi bane ba shi jinin haila bane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ki hailan ki hailan da zaki kwana 6 ne ko 7 shine normal haila na mata saboda haka ki hailan ki na kwana 6 ko kwana 7 daga nan ki wanka ki samu idan kika tsarkaka sai ki sallan ki samu sallah na kwana 24 ko idan ka cire kwana 6 sallan kwana nawa za ka samu 24 in ka cire kwana 7 sallan kwana 23 za ka samu a wata kenan a wata ne ko yawwa sannan ki azumi ki sallah haka ya isa miki saboda kake aikata yanda sauran mata suke yin hailan su ki haka kawai kar ki yarda da cewa wannan jini yana zuwa ba iyaka gashi yana ta zuwa ki bar sallah ki zauna ki ce ke kai har yanzu jinin haila ne a kar ki haka yace idan zaki iya kina da karfin da zaki iya yi to ki jinkirta azhar nan ma wanda suke cewa ba za a yi wankan nan ba sun kaba hujja da wannan wurin cewa ka in tana da damar da za ta yi saboda haka in kina da damar da za ki yi ki jinkirta azhar ki gaggauta al'asar sai ki wanka sai ki tsarkaka sai ki hada su sannan magariba da isha ma ki musu haka ki haka asuba ma ki masa wankansa ki hakan nan yace wannan lamari shine yafi burgewa a gare ni idan mace za ta iya yin haka kaga bai zama dole ba kenan idan ta ga dama tana da dama da za ta iya yi sai ta yi idan mata da dama sai ta bar shi in bata da dama sai ta bar shi ba sai ta yi ba wa ana Aisha radiyallahu anha anna ummu habibata bintu jahshin shakat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dama فقال امكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضعي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر تو وعن عائشة رضي الله عنها رجسيتنا عائشة الله كرمتها يدا أن أم حبيبة lalle ummu habiba bintu jahshin shakat ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta kokawa annabi tsayar da mice Allah subhanahu wa gare shi addama akan jini ne take tayi gashi nan babu iyaka faqala sai yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata imkisi qadara ma kanat tahabi suki haidatiki ki kame gurgudun yanda hailanki yake tsare ki sun maktasili sannan sai ki wanka fakanat tagtasilu kullu salatin ta kasance tana yin wanka a yayin kowane sallah rawahu muslim wa muslimu ya rawaito wannan hadisin wa bi ruwayati al-bukhari arwaya bukhari wa tawaddi'i li kulli salatin ki alwala a yayin kowace sallah
waye li Abi Dauda wa gairihi min wajhin akar kuma ruwayan nan na Abi Dauda ne da wani usa ta wata fiska to anan da Ummu Habiba bintu Jahayin ta zo ta kuka wani sallallahu alaihi wasallam cewar jini ya dame ta ga jini tana tai sai ni sallallahu alaihi wasallam yace ta kame gurgudun kwanakin da take jinin haila a ta san kwanakin da take jinin haila ta san su in kwana shida ne in kwana bakwai ne in kwana takwas ne in kwana tara ne in kwana goma ne in sha ɗaya ne in sha biyu ne in sha uku ne in sha huɗu ne in sha biyar ne ma ba zai wuce nan ba to tun ta rike wannan kwanakin kawai suna wucewa ta yi wanka in ta yi wanka shikenan sai ta sallanta sai a ruwayan hadisin aka ce fa kana tattasilu kullu salatin tana yin wanka yayin kowane sallah a ruwayan bukari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata watawaddi li kulli salatin ki alwala yayin kowane sallah to saboda haka wannan ruwayatin guda biyu duk suna nan to saboda haka kamar yadda muka bada dazu cewar ba za ta yi hadisin nan da aka kawo na cewar fa kana tattasilu li kulli salatin inna tana yin wanka yayin kowane sallah dukkan hadisan da suka ce ana yin wanka yayin kowane sallah dukkan su da ifai ne duk suna da rauni duka wanda za ka kawo maka a ce gashi na ayi wanka yayin kowane sallah suna da rauni hadisan du to saboda haka akwai kuma hadisan da basu da nauri wanda suka yi magana akan cewa za a yi alula yayin kowane sallah to saboda haka sai malaman suka gina kashi biyu tunda suna da yawa suna da rauniya sun karfafa junan su kenan saboda haka za a yi aiki da su sannan kuma wanda kuma suka ce a to tun daga masu inganci to su za a yi amfani da su suka ce to da su za a yi saboda haka mu ne kamar na faɗa Allah zuma san Imam Malik sun tafi akan cewar ba za ta yi wanka yayin kowane sallah ba sai ta yi alula za ta yi alula yayin kowane sallah kamar mutum ne mai sulsul bauli ko mai sulsul rihi shi ma zai yi alula yayin kowane sallah mutumin da kullun yana jin kamar sarkin sa ya warware to shi zai alula in zai yi sallah ko kuma yana jin kamar yayi fitsari kowane lokaci to shi ma zai alula idan ya zo yin kowane sallah to wannan dai shine abin da ake gaya mana anan wa an Mu'awiyah radiyallahu anha qalat kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da at-tuhri shay'an rawahu al-bukhari wa abu daud wa al-lafz lahu wa an Mu'awiyah daga Mu'awiyah Allah kara mata yadda qalat ta ce kunna la na'uddu al-qudrata mu ba ma irga baki-baki na jini wa sufuratan ko kuma jaje-jaje na jini fatsi-fatsi na jini ba da tsuhuri shay'an bayan tsarki ko da dai Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi wa Abu Dauda da Abu Dauda wal lafzu lahu lafazin nasa ne na shi Abu Dauda din ne to wannan hadisin kuma Mu'awiyah ta ce su ba sa irga ganin baki-baki ko jaja-jaja wato ba sa lura da launi ko kala na jini yayin tsarkinsu to anan malamai sun yi magana sosai amma kawai abin da nake so mu gane shine anan an kawo mana shine a matsayin cewar ita mace idan jinin haila ya zo mata tana jinin haila to ba za ta gane cewa ta tsarkaka saboda ta ga baki-bakin jini ko jaje-jajen jini ba kawai lokacin da ta ga jufuf ta ga cewar gabantan nan ya bushe inda hailan nan yake zuba ko kuma ta ga qassatul bayda fari ruwan nan ya zuba to wannan ne yake ba ta labarin ciwon jinin hailan ta ya kare ba ganin jini mai iri kala iri kaza ko mai kala iri kaza shi yake nuna mata cewar jinin hailan ta ya kare ba duk da wasu malaman sun ce a ai wannan din ma da ta faɗa tana nufin cewar suna iya bambancewa ne ta ce ba sa bambancewa amma suna bambancewa idan cewa ta yi ba ma irga baki-baki da jaja-jaja yayin tsarki kaga sun san baki-baki da jaja-jajen kenan za ta yi gane cewar wannan kala kaza ne wannan kala kaza ne to shine dai abin da ake faɗa nan na'am wa Anas radiyallahu anhu an al-yahuda kanu idha hadath mar'atu lam yu'akiluha fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam isna'u kulli shay'in illa an-nikah Ah, daga sai na Anas Allah ya kara masa yadda yace annal yahuda yahudawa kanu sun kasance idza hadat mar'atun idan mace tana haila lam ya'kulha ba zai ci abinci tare da ita ba fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gari yace isna'u kullu shay'in illa nikah ko aikata komai banda aure rawu muslim ba muslim ne rawu wannan hadisin to anan kuma ana maganar yahudawa ne su idan mace tana haila ta zama kazamiya dama a wajen su ba za su yi komai da ita ba za su fidda ita a cikin jama'a ba za su sake kula ta ba ko abincinta ba za su ci ba ko abun hannunta ba za su karba ba tunda haila take yi ba ruwan su da ita to hadisin yana da tsawo dama shi wannan hadisin amma an yanko ne abu da ciki kawai an kawo mana a nan wajen ya kasance sabani sallallahu alaihi wasallam da suka ga haka sai suka zo suka ce to ya rasulullahi ko mu za mu na saduwa da matan ne ma kawai suna haila tunda musaba wa yahudawa tunda su ga yanda suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba haka za a yi ba amma duk abin da za ku yi da matanku banda saduwa za ku zauna tare da su za ku yi wasa za ku yi dariya za ku yi komai da su kar ku ce suna haila yanzu kun rabu ba za ku yi wannan ba shine hadisin nan da yake biyowa yake ga mana wa Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'taziru fa yubashirni wa ana haid sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta ta na damare jikina fa yubashirni sai ya rungume ni wa ana haidun kuma ni ina haila muttabaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisin to a wannan hadisi guda biyu da muka karanta yanzu ana ga maka cewa idan mace tana haila ba wai ana rabuwa da ita a fita shaninta bane za a zauna tare da ita za a yi komai tare da ita amma ba za a sadu da ita ba shi ne kawai abin da ba za a yi ba amma za a ci abinci tare da ita za a zauna tare da ita duk abin da ake yi za a yi ba za a fasa komai ba shi yasa sayyidina Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtanta ta damare jikinta tsakanin cibiyanta da guyoyinta ta rufe wannan wajen ta daure shi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume ta wato yayi mubashara da ita to kaga anan idan mace tana jinin haila to mijinta yana da damar da zai zo yayi wasa da ita ya ji dadi da ita amma bai saduwa da ita ba banda saduwa amma komai da zai yi dan ya ji dadin zai yi amma bai saduwa da ita ba kawai shine abin da ba zai yi ba saboda haka Imam Malik a wajensa yace abin da ya shafi cibiyanta zuwa goyoyinta nan ne bai halatta a gare shi ba idan tana jinin haila amma masu yawa zalika duk abin da ya ga dama zai yi istimta'i da matarsa sannan saura suka ce nan din ma bai haramta a gare shi ba amma dai ba zai sadu da ita ba to Annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yi da matarsa kuma haka duk wani wanda yake zaune da matarsa misali zai iya yin haka ana gwada maka cewa ita mace ba mun kyama bace idan tana jirin haila ba za a kyamace ta a waye ta gefe a kora ta gefe a yi wani abu ba za a yi wannan ba za a zauna da ita a cikin haka din to ya muke yin sa da lokaci yayi go to za mu dakata ne insha Allah muna cikin dai magana akan jinin haila da kuma jinin istihada waɗannan jini guda biyun jinin haila shine jinin da yake zuwa wa mace daga shekara tara zuwa abun da ya sama in ta shekara tara zuwa sama za ta yi jinin haila jinin nan idan ya zo mata yana nuna alaman balaga ya same ta kenan to idan wannan jini ya zo ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba za ta biya azumi ba za ta biya sallah ba sannan kuma mijinta ba zai sadu da ita ba sannan ta yi kokari ta iya bambance jinin nan na haila da jinin ciwo jinin haila idan ya zo yawancin mata baya wuce kwana 6 zuwa kwana 7
a mazhabinmu na Imam Malik ya gama yin tsayin sai kwana 15 in dai tana jinin na hailan ne ya wuce kwana 15 daga ran da yazo ranar na 16 sunan sa jinin ciyo ba jinin haila ba sai ta yi wanka ta kama yin sallah ga jini yana nan amma za ta yi wanka ta yin sallah sannan mazhabinmu na Imam Malik suka ce kowane sallah sai ta yi alula duk da su malaman ga hadisan makaranta yanzu cewa ana so ta nayi wanka yayin kowane sallah amma dai wannan shine jamhuri abinda suka tafi aka yi saboda haka ana so mace ta yi kokarin bambance wannan jinin na haila da zai zo ya kwana 6 ko kwana 7 ya gama tsanani ya kwana 15 da wancan jinin kuma na ciyo sannan hadisan nan suka gaya mana cewa shi jinin haila yana da kauri sannan yana da wari shi kuma jinin da na ciyo ne bashi da kauri sannan kuma baya wari to saboda haka kuma duk zaman da wannan jinin ciwon zai yi idan dai ya wuce wadannan kwanakin jinin haila in dai shi din ne to za a ci gaba da sallah ai komai karatun da zamu karanta gaba shine to yaya mijinta kuma in tana jinin istihada tunda an ce ai yanzu kan ba jinin haila bane to za ta sadu da mijinta ko ba za ta sadu da shi ba shine abin da zamu karanta in muka sake dawowa in Allah ya yarda da sauran kuma bayanan da suke magana akai akan wannan jini na haila da istihada duka abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi amana addu'a to shi dai wannan hadisin da muka karanta maganan da yake yi shine kwanakin da bata yi sallah ba kwana 6 ne ko 7 zata samu sallah ne na kwana 24 ko kuma na kwana 23 ba ana magana za ta rama sallar bane hadisin yana gwada cewa a'a abinda za ta samu a wata za ta samu sallar kwana 24 ko kwana 23 ta yi haila na kwana 7 ko na kwana 6 shine insha Allah na'am alhamdulillah na'am to alhamdulillah muna addu'a